a lancé de son côté le procureur du comté.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger kan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraren mu a Jamhuriyar ta Niger suna iya kama mu a gidajen radio kan masu zaman kanun su da suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200 gobiyar a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin kuryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridu kuma kakakin nufe Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi ƴan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafada da kafada domin shawo kan matsalolin tsaro a Jamhuriyar Nijar kuwa ƴan kasar ne suka fara bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati da za a kafa nan gaba. Muna dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku ta hanyar tauraron da Adam a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakken labarin mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da kuma Canada sun kakabawa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsiraru a Uyghur da ke lardin Xinjiang na kasar China, lamarin da ya sa China mai da martani. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar jiya Litinin cewa ta sawa jami'an kasar China Wang Zhonghun, tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar Xinjiang, da kuma Chen Mogu, daraktan cibiyar tsaro na Xinjiang, takunkumi. Kungiyar tarayyar Turai ita ma ta sa waɗannan mutanen takunkumi, haɗi da waɗansu mutane biyu da suka haɗa da memban kwamitin jam'iyyar Communist Wen Manxiang da kuma tsohon shugaban lardin Xinjiang na ƙasar China Zhu Haileng. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar China ya mayar da martani nan da nan bayan sanar da takunkumin farko, inda ya wofinta su da cewa ba su da tushe balle makama, an kuma kafa su ne bisa ƙarya da ƙage. Daga nan China ta sanar da sa nata takunkumin kan jami'an ƙasashen Turai 10 da kuma cibiyoyi 4 da ta ce suna yayata ƙarya da labaran ƙage. Takunkumin ya hada da waɗansu 'yan majalisa 5. A halin da ake ciki kuma, Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a Myanmar da aka dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata, yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga titina duk da amfani da ƙarfin soja da gwamnati ke yi da nufin daƙile zanga-zangar. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da toshe kafar taɓa ƙaddarori da kuma hana ba da takardun izini na bisa ga babban kwamandan soja Ming Aung Hlaing da kuma waɗansu manyan sojoji 9 da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar. Amurka ta riga ta kafa takunkumi kan jagororin juyin mulkin. Babu rahotannin martanin jagororin juyin mulkin nan da nan a kan wannan jerin matakan ladattawa da al'ummar ƙasa da ƙasa ke ɗauka a kansu. Sama da matafiya miliyan 1,500 ne aka tantance a tashoshin jiragen saman Amurka ranar Lahadi, adadi mafi girma tun watan Maris shekara ta 2020, bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar Amurka a jiya Litinin. A halin da ake ciki, Amurka ta hana matafiya da ba Amurkawa ba shiga Amurka daga kasashen Brazil da Afirka ta Kudu da kuma China, yayin da kasashen Turai da dama suka hana Amurkawa shiga kasashensu. Adadin matafiya miliyan 1,504 da aka samu ranar Lahadi shi ne mafi girma da aka samu na matafiya tun ranar 13 ga watan Maris shekara ta 2020, kuma rana ta 11 jere da ake samun yawan matafiya da ya haura miliyan 1 a rana guda. Amurka ta ayyana annobar corona a matsayin wata matsala da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a ƙasar ranar 14 ga watan Maris bara. An kama waɗansu 'yan ƙasashen ƙetare guda 6 da ake kyautata zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji Asace a jihar Equatoria dake gabashin Sudan ta Kudu, kuma ana kyautata zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari. Sara da safara itatuwa ta barauniya hanya wata babban matsala ce a kusa da kan iyakar Sudan ta Kudu da kasar Uganda. A kungurmin jejin dake cike da itatuwa da babu hanyoyi ko kuma jami'an tsaro bisa ga cewar kwamishinan karamar hukumar Mago David Oto. Oto yace jami'an karamar hukumar sun samu labarin ne daga wajajen manoma dake aiki a gonakin su ko kuma neman itacen girki a lokacin da suka ji karar manyan injina suna sare itatuwa. Yace mutanen guda shida da ake tsare da su yanzu sun fito ne daga yankin Mugali. Wata gagarumar gobara ta ratsa sansanin yan gudun hijira na Rohingya dake kudancin Bangladesh jiya Litinin. Ta lalata dubban gidaje ta kuma kashe mutane da dama bisa ga cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido. Gobara mafi muni da aka fuskanta a sansanin cikin shekarun nan. Hotuna da kuma bidiyo sun nuna wuta tana ci a sansanin Balukali dake Cox's Bazar. Bakin hayaki ya tunnike yayin da mutane suke kokarin kwashe abin da suka mallaka. Yan gudun hijira dake sansanin na Rohingya sun ce gidaje da dama sun kone kurmus yayin da mutane da dama kuma suka mutu, sai dai hukumomi na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ba su tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. Kawo yanzu kuma ba a san masababin tashin wannan gobara ba.
Labarun duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu sai taskar rahotannin da muke dauke da su, inda zamu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridun kasar ne kuma kakakin nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi yan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafada da kafada wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Daga Abuja, babban birnin tarayya, ga rahoton Hassan Maina kaina.
Kakakin nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi, wanda har ila yau shine shugaban kamfanin rukunin jaridun Blueprints, ya ce in an sami haɗin kai tsakanin gwamnati da 'yan jaridu, wannan zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da shi a halin yanzu. Alhaji Muhammad Idris Malagi, wanda ya yi magana ta bakin babban editan da ke kula da labaran harkokin tsaro na kamfanin, Jibrin Baba Indace, yayin bikin makon 'yan jaridu da kungiyar 'yan jaridu ta NUJ ta shirya. Ya yi karin bayani da cewar
haɗin kai da tsakanin 'yan jaridu da jami'an tsaro da gwamnati akan shawo kan matsaloli da muke samu na tsaro yana da muhimmanci kwarai, saboda na ɗaya bayan da za a shawo kan wannan in ba haɗin kai ba, ya kamata gwamnatoci da kuma jami'an tsaro su yadda da 'yan jaridu cewa su ma suna da muhimmanci akan shawo kan wannan matsala na tsaro da ke damun mu. Ya kamata hakanan kuma jami'an 'yan jaridu kuma su ma su gangan su san cewa su ma aikin su na da muhimmanci, irin labarai da za su fito da shi da wasu ayyuka da a gidan jaridun su ko gidan radio nasu ko television, yana da muhimmanci wajen shawo kan irin wannan matsalolin. Bayan da ana so a shawo kan wannan a samu zaman lafiya a ƙasa, dole da jami'an tsaro da gwamnatoci da kuma yan jaridu su haɗa kai.
Alhaji Malagi ya ce 'yan jaridu na da rawar da za su taka wurin daƙile kaifin aika-aikar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga daɗi da halin yanzu suka addabi kowa a Najeriya. Yana mai kira ga 'yan jaridu da suke yin taka tsantsan wurin ba da labaran sha'anin tsaro, wanda kuma ka iya jefa shi sha'anin tsaron cikin halin tsaka mai wuya. Kakakin na nufi ya ce harkar tsaro wani abu ne da kowa da kowa ke da rawar da zai taka a cikinsa. Inda muddin jama'a su ma suka taka rawar da ya dace, to kuwa tabbaci hakika za a iya shawo kan bakin zaren cikin gaugawa. Daga bisani, wasu 'yan jaridun da ke aiki a jihohin da ke fama da matsalolin tsaro sun yi tsokaci.
Sunana Ibrahim Dahir Dan Fulani, mawallafi kuma babban editan gidan jaridar Gamji, wato Gamji Reporters. Hanyoyin da ya dace a bi na ganin an samu wannan sinadjin tsakanin 'yan jaridu da jami'an tsaro shine bayyana gaskiya ba tare da ana ɓoye ma 'yan jaridun wasu abubuwa ba. So da yawa 'yan ta'addan nan suna yin abu, suna yadawa wanda gaba gaba ɗaya abun ba haka yake ba, amma ya zama wajibi abinda ya zo gaban ɗan jarida shi zai hudi.
Sunana Zakar Adamu Kwantagora daga jihar Naija. Shakka babu haɗin kai a tsakanin ɗan jarida da gwamnati zai iya taimakawa wurin shawo kan matsalan tsaro. La'akari da cewa ɗan jarida mutane ne dake aiki a cikin al'umma, za su iya samun wasu bayanai wanda zai taimaka ma ita kanta gwamnati wurin ganin an magance matsala kafin ma ya auku. Sannan da haka akwai buƙatan gwamnati ta ɗauki ɗan jarida a matsayin abokan aiki a gare ta, musamman akan wannan al'amari na tsaro wanda yake shi ne kusan abin da fi cimma 'yan jihar Naija ko 'yan Arewa tuwo a ƙwarya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ake shirin kafa gwamnatin sabon zababben shugaban kasar, magidanta sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke fatan ganin an fi baiwa fifiko domin inganta rayuwar talakawan kasar, musamman fannin kiwon lafiya. A wata hira da wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma a birnin Yamai yayi da wani magidanci, Alhaji Jafa Sarkin Yaki ya yabawa gwamnati mai barin gado ta jamhuriyar Nijar saboda gamsuwa da ayyukanta, sai dai kuma ya buƙaci sabuwar gwamnatin da za a kafa da ta ƙara jan ɗamara don magance matsalolin jama'a.
Gwamnati wadda ta shuɗe gwargwado bisa ɓangaren kiwon lafiya ta yi ƙoƙari, kuma bisa ga tsaro gwargwado ta yi ƙoƙari, tsakanin wuta da ruwa ta yi ƙoƙari, hanyoyi da rayar da wurerai ta yi ƙoƙari. Amma abin da muka kwata ga gwamnatin da za ta zakkuwa ta yi kokari, Allah shi ba ta iko ta dora bisa ga wadda gwamnatin da ta shuɗe ta yi, ko kuma ta yi da wadda gwamnatin da ta shuɗe ta yi. Mun gode mu talaka mun gani ga ƙasa, amma bangaren kiwon lahiya muna ji ga radio muna gani ga tele, gwamnati tana ba da tallahin magunguna wanda aka kai likitoci, amma talaka bai gani ga ƙasa. Saboda in haƙi fara ma ga ijiya, in ka zo likita ordinance ta aka rubuta maka, in ka ordinance da ka siyo yanda aka kare maka magani kuma wani ya zaka rubuta maka ordinance, kuma abin ga kuɗi da ka kabe da kana abin gashi, to muna fata ga gwamnatin da za ta kama duk abin da an ka baso a bisa ga tsakanin kiwon lahiya a bisa ga tai. In babu masu bincike wanda aka ga dama haka akai ba, dan talaka bai san ana yi ba.
Matsalar fannin kiwon lafiya nan kana ganin ta kai inda za a yi ba ta fifiko fiye da sauran fannoni na rayuwa kenan?
Kiwon lafiya ya kamata a bata tallahi mai yawa, da kiwo da noma da tsauran kasa da wuta da ruwa, talaka suna suka kwan da su. In talaka ya same su babu ruwa ne da sha'anin gwamnati, duk zanga-zanga da kaga ana yi waɗanda sun kasan daɗin bariki da haka zanga-zanga, talaka babu ruwa ne da zanga-zanga. Shi zanga-zanga ta yi waɗanga abubuwa a yi musu, da an yi maka waɗanga abubuwa addu'a ɗaya za ka yi mishi. Shi ko ina ƙara kira ga 'yan ƙasa, saboda Allah, saboda annabi Allah, magabacin ka kai mishi addu'a mai kyau, saboda in kai mishi addu'a mai kyau sai ƙasa ta ci gaba, in kai mishi addu'a da ba ta da kyau bisa kanka za ta dawo. Allah shi ƙara ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasa ta mu.
Mutane na kwatanta cewar kamar irin tallafin da gwamnati ke badawa ba kasafai ma'aikata suke baiwa talakawa ba.
To abin da nika ba sabon gwamnati mai hawa shawara, duk abin tallahi wanda ta baso na zuwa ga talaka a bi shiga dai, da in an ka ce mutumin bariki nan an ka sa bi shiga ba a gane komi, a nemi mutanen karkara waɗanda sun kasan lungu-lungu nasu su bi shiga su. Amma in an ka ce mutumin bariki na ɗan bariki da ɗan bariki tsakanin sai Allah, a bi ɗin mutumin karkara adali a sa shi bi shiga abin da aka basuwa. In ba haka da matalka bai gani ƙasa, mu muna ji ana yi kuma mun gani mun gode mun yaba, Allah shi ƙara taimakawa. Amma a bi shiga, in an ka ce ba a bincike ɓanna aka yi da yawa, saboda shi gwamnati bai da labarin abin da aka aikata, mu kashi mu gashi cikin mu, rijiya ta basuwa guga ta kibiru a shawo.
Masu sauraren mu kar ku sha'afa, waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne.
Masurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ta wannan burtali in ta ɗauko gaga daga Kaduna ta je Nijar, da kuma a yanzu dai an riba ta tsakiya an bai manoma.
Kamar dajin da muke kiwo, shi dai gwamnati ta tare tun ba a iyayenmu ba, ganin daji ne na gwamnati, yana da fadi, yana da bisashe da komai da komai, da dausayi da na ruwa komai akwai, kuma kiwo rani da damuna ana na ana.
Yankin Jangwano ne kurmin Karaba, da kuma wani yanki wani Randi muka dauka aka bai wani wasu Jangwano da Randi kuma askon Fanzeshi, amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan kasar Kaura abin da ya sama daga Taisi Karaba inda na sa gabata.
Masarare shirin ne yau na dauke da kolafin Fulani makiyaya akan shugaban karamar hukumar Ringim ta jihar Jigawa ne dake arewa maso yammacin Najeriya. A dakace mu
kina barci da jaba da fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da dajawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu.
Masarare abu ne sananne cewa sana'ar noma da kiwo tagayen sana'o'i ne dake zaman dan juma da dan jummai. Haka zalika masu gudanar da waɗannan sana'o'i na da alaka ta kudda kudin shekaru malala gashin tinkiya da suka shude. Sai dai abin mamaki a yan shekarun nan yanayin zaman doya da manja a tsakanin bangarorin biyu na neman zama ruwan dare musamman a sassa daban-daban na Najeriya. Wanda yake tun a baya can manazarta sun yi hasashen faruwar wannan yanayi la'akari da yadda bil'adama ke karuwa a bayan kasa, yayin da ita kuma kasar wadda a kanta ne ake noma da kiwon fadinta ba karuwa yake ba. Sai dai duk da haka manazartan sun ce akwai rawar da mahukunta za su taka domin kandagarkin wannan yanayi. To watakila rashin taka wacce rawa yadda ya kamata daga bangaren mahukunta ne ya sanya Fulani makiyaya ke korafi akan shugaban karamar hukumar Ringim ta jihar Jigawa dake arewa maso yammacin Najeriya.
Sunana Suleiman Shehu, wanda aka fi sani da Burti, shekara ta 42, ni dan Tudurma ne wanda ake kira Jangwano, karamar hukumar Ringim Gundumar Dabi digacin Tingare. Tun ina shekara daga shekara 7 da na fara kiwo, ta Allah kawo yanzu ƴaƴanmu ma muke tura su rai. Kaman dajin da muke kiwo shi dai gwamnati ta tare tun shekaru tun ba iyayenmu ba. Ganin daji ne na gwamnati, yanayinsa yana da fadi, yana da bisashe da komai da komai, da dausayi da na ruwa komai akwai, to kuma sai Allah ya kawo mu wani sabon yanayi. Rana a daka sai muka ga masu aunawa, ana auna shakta-shakta ana fitarwa. To aka auna shaktoci ake taba mutane, wasu ma akasari mutane da ake ba ba ɗan jihar bane. Haka zo to yanzu ana na an fara noma ganganga, masu shuka suna yi, masu dashe suna yi
noman rani.
Noman rani, sannan sai muka zo muka zauna muka yi mitin, muka rubuta takardu muka tafi dutse a ofishin gwamna, sakataren gwamna, ofishin kwamishinan yan sanda, sifika na majalisa, kwamishinoni, haida muka yi takardu, chairman yace Allah na jiha, kowa an bashi tasa. Amma shiru
takardun naku da kuka rubuta me kuke cewa?
Me muke cewa? Muna korafi mai girma gwamna ya taimaka wannan makiyaya a ware mana makiyaya, a bar mana makiyaya mu kiwo tunda asali dawa makiyaya ce.
Kowai bai sa ba kwa so a yi noman mu
sai kaga Allah ya kawo mu zamani ya canza. Kaga ba wani gunda ka tafi, in ka tafi ga matsalolin da suke faruwa a sauran jihohi, to shine kaga in ka tafi kaga matsala ta samu, ko ka bi su su halakar da kai, ko ka kibin su su halakar da kai, ka bi su ku halaka. To shine yasa muke kira ga mai girma gwamna ya taimaka, ya aiko ya zo a duba makiyayan ta a hakura, a bar mana jeji kuma na gwamnati ne, shi kuma kowa dan kasa yana da dama ya nemi haƙƙinsa. To shine muke roƙon mai girma gwamna ya taimaka a kare mana makiyayan nan, saboda a zauna lafiya kare matsala ta samu.
Suleiman Shehu kenan wanda ake wa lakabi da Burci, shi ma shugaban kwamitin riko na kungiyar Miyar Allah ta Fulani makiyaya reshen karamar hukumar Ringim ya yi ƙarin bayani.
Abin da yake faruwa burtalai da makiyaya duk an sassabe ana bai manoma suna noma, shalta shalta ake mata, an ce ma jeji babu, to ai burtali ya kamata a barwa Fulani saboda ya zama hanyar su ne wannan. Saboda ita wannan burtali in ta dauko gaga daga Kaduna ta je Niger, to kuma a yanzu dai an riba ta tsakiya an bai manoma, shine yanzu ba dama damuna in ta fadi saniya ta je wannan guri an rufe ruwa, yan ya zo ya cinye gunda yanu suke bi an nome mu da ina za mu bi, to shi ma wannan din an zo an tsaga shi an riba wa manoma, to shine muke wargaba muke kappa kappa gwamnati ta shigo saboda damuna yake ƙara zuwa. Ya zo ya duba ya gani a mayar mana da wannan guri in damuna ta faɗi wannan guri ba mai da shi ba su ba ma tsoro muke wani fitina ta tashi tsakanin mu da manoma.
Alhaji Halilu Cece kenan mai rike da shugabancin kungiyar Met Allah reshen karamar hukumar Ringim a jihar Jigawan Najeriya. Masu rarrai nan gaba kaɗan muna ɗauke da raddin shugaban mulki na ƙaramar hukumar Taringim.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka.
Madalla, masu rarrai wannan fili ya gana da shugaban mulki na ƙaramar hukumar Ringim, Alhaji Abdulrashid Illa Ringim, kuma ga martaninsa dangane da wannan batu.
Tun sama da shekara uku muke ta artabu da Fulani a ƙaramar hukumar Ringim, kuma bana ne muka samu damuwa saboda matsalar tsaro, kuma muka yi kokari muka datse wani guri na Jangwano. Jangwano ne sanannen guri ne ko ba wani guri bane, abin ƙaramin guri ne. Kuma zama aka yi da su Fulani suka yanki iya abin da suke so su yi aiki da kansu, suka yanka da kansu da yarjejeniyar da gwamnati. Ko ba wani wanda aka biya jama'a kurin aka biya 'yan ƙaramar hukumar Ringin da waɗanda Allah ya wadda ko da ba makwai abin ba da su aka biya. Aka ba su domin su yi noma na rani kurin. Amma a ciki an karɓi guri na wasu al'umma an yi compensating ɗinsu saboda akwai wani fili da aka karɓa na mutane a cikin gari dab da gari aka karɓi wani guri kuma aka musanya musu da wani daga cikin yankin wannan jeji. Sai da na samu sahalewa da waye kuma tun su wannan ƙara da suka yi ba ne suka yi ba da gwamnati suka kai abin. Abin da nake sha'awa yanzu su zo su a samu damar da za a zo gani ga su ga hukumar da za a zo. Kuma ina da yanzu kes da ni da su a kotu guda uku Fulani da suka yanki guri suka sayarwa da wani isasshe a rigin.
Su grazing reserve da ake cewa makiyaya da gwamnati ta keɓe su suka sayar kenan.
Ai kwarai da gaske yanzu ga ba na sanin buɗe abin. In na buɗe magana ce mai ƙarfi ba za ta yi daɗi ba. Ni ko magana nake maka ba magana Fulani ba magana Hausa duk ɗan ƙaramar hukumar haƙƙi ne a kaina. Kuma yanayi ake ciki na kurin da za a je ai noma. Kuma wallahi Allah ya sani dan shi muka yi dan Allah muka don mu tare fitina da wasu da suke ganin su ne shafaffu da mai suka je suka dinga cinikin buri a sama. Babu sanin mai unguwa, babu sanin dagaci, babu sanin kowa suka dinga ɗiban jejin al'umma.
Magana da suke yi ita wannan makiyaya da tun iyaye da kakanni aka ware wannan wuri da ma makiyaya ce domin Fulani su wato su dinga kiwo. Wani guri kuma burtali ne ma don su dinga wucewa.
Yanzu misali bari mu baka labari. Yankin Jangwano ne kurin Makaraba. Da kuma wani yanki wannan Randi muka dauka aka baiwa ne wasu Jangwano da Randi. Kuma as compensation. Amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan ƙasar ƙaura abin da ya sama daga ta sikara ba inda na sa gabata. Kuma noma ake dama in rani yayi expanding akai. Tun shekara da shekaru ake noma gurin nan.
Alhaji Abdulrashid Illa Ringim kenan shugaban mulki na ƙaramar hukumar Ringin ɗin ta jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
A Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su daga.
Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka mutum ne 'yan tacci. Hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da farida.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanzu kuma sai Suleiman Munibarma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wacce ta ruwaito cewa lauyoyin da ke kare ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji Muhammad Usman sun ba da sanarwar gano runhunan zaɓe sama da 3,000 da suke da ja a kansu. Jaridar ta ambato kakakin waɗannan lauyoyi Maître Lerwana Abdulrahman yana cewa Binciken takardun rahoton ƙarshen zaɓe ne ya ba su damar bankaɗo ayyukan ashen da ya ce an tabka a garuruwa da dama na jihohin Tawa, Agadez, Maradi, Zender da Difa. Yayin da bayanai ke nunin an kafa runkunan zaɓe na bogi a yankunan karkara da nufin cusa ƙuri'u da ba na gaskiya ba a alƙaluman da hukumar zaɓe ta fitar. Jaridar Lanketar na cewa kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu, abinda ke nufin yunkurin Muhammad Usman na ganin kotun ta bashi galaba ya sha ruwa. Jaridar ta ce meye ne mataki na gaba bayan nasarar ta dan takarar jam'iyya mai mulki. Jaridar Levanaman na cewa yan bindiga sun karkashe fararen hula kimanin 40 a wasu ƙauyukan jihar Tawa, iyakar Nijar da ƙasar Mali, ƙasa da mako guda kenan bayan da yan bindiga suka yi wa fararen hula kimanin 58 kisan gilla a karkarar Tilaberi. Jaridar ta ce wannan na faruwa ne a wani lokacin da hukumomi ke ikirarin tura ƙarin jami'an tsaro a garuruwan da ke kusa da iyakar Nijar, Mali da Burkina Faso. Saboda haka harin na ranar Lahadi 21 ga watan Maris wata alama ce da ke nunin yan bindigan na sheke ayarsu a wannan yanki da ke zama wani sansanin reshen kungiyar IS a Sahara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mummuni Barma. To halin yanzu za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Wannan watan ne ake cika shekaru 33 da kai harin guba a birnin Kurdawa na Halabja da ke Iraki. Farmakin na zaman wani bangaren kisan ƙari dangi da Saddam Hussein ya kaddamar wanda ya yi sanadiyar kisan mutane da yawa, wasu kuma suka tserewa matsugunansu a arewacin Iraki. A farkon shekarar 1986 aka fara kai farmakin zuwa 1989 lokacin da aka daina. An lalata garuruwa da ƙauyukan Kurdawa. Dubban Kurdawa sun ɓace ko an kashe su. Haka kuma akan dole Saddam ya kwashe ɗaruruwan Kurdawa daga gidajensu. Farmakin ya kuma ƙuntatawa sauran tsirarin ƙabilu da addinai, ciki har da Assiriyawa da 'yan Shabak da 'yan Turkiyyar Iraki da 'yan Yazidi da mabiya addinin Mandaism. A tsakiyar watan Maris na shekarar 1988 dakarun gwamnatin Iraki suka kwashe kwanaki biyu suna lugudan wuta da rokoki da sinadarin Nepal a birnin Halabja, abinda ya sa kofofi da tagunan gine-gine suka fashe, lamarin da kuma ya sa mazauna birnin su 50,000 boyewa a lungunan gidaje da dakunan ƙarƙashin ƙasa. Da yammacin rana ta biyu ta farmakin ranar 16 ga watan Maris aka daina barin wutar. Jiragen saman Iraki masu saukar ungulu da jiragen saman yaki suka kuma fara feshin makaman guba a kan birnin, ciki har da sinadarin iskar gas na mustard da sinadarin gubar sarin, tabon da VX. Makaman gubar da suka fi iska nauyi sun sauka kan doron ƙasa, suka bi ta tagogi da ƙofofin da suka fashe zuwa cikin gidajen jama'a, daga nan zuwa inda mutanen suka ɓoye saboda tsoro suna jiran lokacin da za a daina haram. Wannan ne karan farko a tarihin zamanin nan da wata gwamnati ta kai farmaki a kan jama'arta da makaman guba. Wasu farar hula su 5,000 sun mutu sanadiyar makaman gubar da aka saki a Halabja. Kusan mutane 10,000 kuma suka makance ko suka samu wata nakasa. Haka kuma gwaman shekarun da suka biyo baya dubban wasu sun mutu sakamakon mummunan rashin lafiya da cututtuka. Mutane biyu da suke da alhakin wannan laifin a ƙarshe sun ga sakamakon abin da suka aikata. Saddam Hussein, wanda ya bada umarnin mummunan hare-haren na kisan ƙari dangi, an same shi da laifukan keta haƙoƙin bil'adama, aka kuma yanke mashi hukuncin kisa ta hanyar rataya. Dan uwansa Alhassan Abdulmajad, wanda aka fi sani da Chemical Ali, wanda ya jagoranci hare-haren kisan ƙari dangin, shi kuma ke da alhakin harin Halabja, an same shi da laifin kisan ƙari dangi kan Kurdawan Iraki, shi ma aka yanke masa hukuncin kisa. Yayin da abin da ya faru da waɗanda suka kaddamar da hare-haren da kisan dubban bayan Allah 'yan Halabja zai kasance darasi ga wasu don su gujewa bin wannan mummunan tafarkin. A bayyane yake ganin yadda aka yi amfani da sinadarin gas din sarin a Syria, cewa ya zama dole duniya ta ci gaba da sa ido akan masu aikata zalunci da amfani da makaman guba da ke barna sosai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To masu sauraron mu, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.